أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أولي الله في ديسة كلام عن سيدنا جمعة شاهدوا وصل رمضان سكرتها ليلة الريف سنتين تقصر الهجر منذ صلى الله عليه وسلم قال ابن مشير تعالى بن وطن شدا سكرتها جبو من الشاء بقي ليسا بميلادية سيد بدا درس من نكرة تفسير من القرآن المجيمة يوضع متاسي عند مكز ماني أكرم تعالى من الحيوي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. Bai Allah madaukaki ya bayyana mana sakamakon waɗanda suka yi imani da cikin ahli kitabi cewa mutane duki, da kuma sakamakon da za su samu ne aljanna ne da sauran abubuwa ne. Akwai nuna saba bai an gama wannan kuma sai a gaya mana waɗanda suka kafirta su kuma me sakamakon su. Wannan shine sai Allah madaukaki ya ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allah shay'a. Lallai waɗannan da suka kafirta nan lafazin allazina kafaru yashmal ya kunshi mushrikai da kuma ahlul kitabi yahudunsu da nasaransu da munafiƙai da imani da zaunar zuciyarsu da musulmin da suka yi ridda. Duk wanda yake siffarsa kafirci ce to ya shiga cikin ne. Kafirci kuma da ake magana a nan al-kufru al-akbar ne. In sai kafirci nau'i biyu, ko kafirci ƙarami wanda in mutum ya yi shi bai kai ga a ce ya fita daga addini ba, to ba shi ake magana ba. Kafircin da mutum zai cancanci a ce masa khalidi ne fi jahannama. Tunda kun ga ai sakamakon a kai shi Allah mai kiyafa ulaika aqwa ulaika ashabun nar, waɗanda suke ashabun nar kuma aka siffanta su da
wujudi a cikin ta to kowa sai aqidar ahli sunna babu mutumin da yake da goma a wuta sai kafir kafir ne kuma wanda yake cire da addini sai shi wannan abubuwan sun nuna nan sannan kada Allah yake da yafa a san cewa dukiyar su da ƴaƴan su ba za ta musu amfani ba duk wannan ya nuna mana su ake nufi kafir ne idan mutum bai kafirta ba to ko dukiyar ba sai masa amfani ba ƴaƴa ƙanana za su iya ceto in Allah ya sa salihai ne in ba su wannan za su iya roƙon Allah maɗaukaki Allah ya ba su damar su ceci iyayensu a mai da su aljanna za ka tun da ka ji an ce da dukiya da ƴaƴa ba za su musu amfani kuma za su dawo a wuta to kafa ana zancen al-kufr al-asghar aya al-akbar kafirci babba wanda ke fidda mutum daga addini to innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a da dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai ba a wurin Allah ma'ana ba za su hana a yi musu azaba ba a duniya idan mutum ga yana da iko wani ya kama shi ya yi laifi misali alƙali ya yi masa hukunci za a je a daure shi ko ma a ce za a kashe shi sai a ce amma in yana da dukiya za a iya ba da tara ta wadatar masa sai a kyale shi in ba nan dukiya ce masa amfani ko ba haka sai ce to da Allah ya mallaki kaza ya mallaki kaza a karɓa a biyo wannan da aka ce ya kashe wa inda misali biya ko makamancin wannan shi a kyale shi dukiya ta aiki ko ba ta aiki ba ƴaƴa su kuma suna taimakawa wajen ƙarin adadi domin da ɗan adam abin da yake bukata biyu manya na ci gaban rayuwarsa da adadi da zai taimaka masa wajen rinjayar adadi kaɗan da kuma madadi shi ne dukiya sai ake cewa adadan wa madadan fal auladu yaziduhu adadan wal amwalu taziduhu madadan to waɗannan abubuwan a duniya mutum na amfani da su wajen kare wa kansa abin da baya so duk wanda aka ce yanzu mai kuɗi ne a gari kuma Allah ba shi ƴaƴa da yawa ana taɓa shi da wahala dai a zo a taɓa shi in ba zalintar wani a kai shi ƙara ba haka kawai ne zai masa rashin kunya shi ma zai shiga cece ne sai bitso saboda akwai ƴaƴa a gidan sannan kuma gida ne mai dukiya wannan a misalin duniya da ke to a lahira waɗannan abubuwan ba sa amfani Allah ba da dukiya ne ga mabukaci Allah ba bukata ana barazanar adadi ne ga mara ƙarfi Allah ba ƙarfin kowa kaga ashe kenan da dukiya da ƴaƴa ba za su yi mutum amfani ba su hana a yi masa azaba ko su sa a rage masa wani abu an fahimci abu yawwa don haka lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika ashabun nar waɗannan kuma su ne ɗan wuta an yi idafar su zuwa ga wutar bi ma'ana annahum ahluha sakinuha su ne masu zama a cikin ta bi sifa da'ima dawwamammu haka za su dawwama a ciki kun fi khalidun su masu dawwama ne a cikin ta da cikin Allah ya fito da abin fili to ga kai mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kwatan kwace misalin abin da suke kashewa a nan rayuwar duniya infaqi kuna da mun shagar san ko me yake nufi da infaqi haka ake fassara karatun daure a ce ciyarwa ciyarwa bai ba wa abin ma'anarsa sosai ba kuma ka ce ciyarwa ka ɗauka abinci za ka baya shi ne ciyarwa hakan dai in an faɗa haka ake ganewa amma asali ma'anarsa idan mutum yana da kuɗi ne zai kasuwa ya yi sayayya me ya yi ana cewa ya ɓatar ko ya kashe kuma ko ba ya kashe kuɗinsa to shi ake nufi da infaqi yawwa spending shi ne kyakkyawar fassarar me ake nufi da infaqi ba ci da abinci mutum ya kashe kuɗinsa wajen wata manufa ta shi ne infaqi to Allah mulki ya ce fatankacin kuma misalin abin da suke kashewa fi hadhihi alhayati a wannan rayuwa ta duniya fi hadhihi alhayati duniya a wannan rayuwa ta duniya mun yi magana akan ad-dunya me yasa ake ce mata duniya ko me yasa ake ce mata duniya ko saboda kaskancin ta don abin da yake mafi ƙasa ne a ce masa adina ko in kuma mace ne a ce duniya mun gani ko kuma saboda kusancin ƙarewarta da cewa ba matabbata ba wannan dalili shi yasa ake kiranta duniya to wannan duniya misalin abin da kafirai suke kashewa a cikinta na kuɗi da za su ɗauka su bayar sai Allah ya kawo misali kamathalin rihin kamar kwatankwacin iska fiha sirrun a cikin iskar akwai sanyi da ƙara wannan sirrun ana fassara ta da sanyi na buruda da ake shururi da jiki da kuma ƙara da take kashe kunne in iska ta taso buruwa ai ana jin tana da ƙara ko to ne sunan ƙara ta ta sir ba sirri ne na sinu ba sir na sabo shi yasa ƙara wani abu ake kiransa sarir in ka ce sarir da sinin gado ke ne sarir kuma ƙara kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-sab'a mi'raji da aka yi da shi ya ji saririn kalam ƙarar alƙalami yana rubutu don haka ƙara iska ce ta taso tare da ita akwai ƙara shi ne sirri tare da ita akwai mene ƙara za ka ji kuma ƙofofi haka gwargwadon inda ta samu shigowa in ta samu ƙofa ƙarama ta ji ƙarar tafi in ta samu ƙofa babba ta ji ƙarar bayawa saboda tana matsa wa kanta sai ta shiga ta ƙofa ƙarama to wannan shi ke fidda wannan ƙara sai ka ji ta si haka to wannan shi ake ce masir kuma sannan ana fassara ta da iska wadda take ɗauke da sanyi shadidatul buruda tace malam ne ya fassara mana yawa kun ga ga misali ka kwatanta ruwa ne iska ce iskar kuma ta taho da wani sanyi kamar kankara in iska ba ruwa kuma ga sanyi kamar kankara ya bi ta kan shuka me zai faru sai ƙonewa sai halakarwa an fahimci abu yawa sai ya ce fi hasiru asabat harfa qawli Allah ya fi kowa iya zance da iya tsara magana dan kai za ka bani labarin sai ka yi dogon bayani cewa za ka yi misalin abin da kafirai suke kashewa na dukiya a duniya kamar a ce ne wata gona babba an yi shuka an yi kaza duk ka yi tsawon zance cikin kalmomi hudu Allah ya gama wannan zance kun ga cewa aka yi da mene kamar sa rihi ko fiha sirru asabat harfa qawli shike ne duk labarin ya fito cikin wannan kalmomi hudu ko ku bayyana ba da me aka faɗa ba iska mun ji ba irin abin da take tafi da shi na tsananin sanyi ko ƙara sannan kuma har ta ɗaure amfanin gona na mutane ma'ana ko noma da abinin gonar mutane suka noma wani abin amfanin su ga mutanen masu gonar an faɗa ga gonar an faɗa ba a gaya maka wani irin abu ne ma a ciki ba don haka kowane irin abu zai iya shiga ciki da gero da dawa da kayan noman na rani ne na damina ne kuma da kayan marmari da ice dogo da ice gajere duk ba sai ka tsaya ka faɗi su ko mene ne aka shuka to wannan iskar asabat ku ta same shi me sai masa asabat harfa qaumin kuma shi ma ba faɗa a wata ayar a suratul baqara an ce fa ahraqat ko fa ahlakat sai ta halaka shi nan ko kun ga ba amma faɗi me sai ba kalmomi biyar Allah ba mu cikakken labari in ba qur'ani ba ka samu irin wannan abu ko akwai wani da zai iya ba mu labari ya ce gona iska ta taso ta halaka abin noma dole da sai ya jumla wajen uku ko hudu amma da kun ga kalma hudu ko biyar ta gama ba mu labari kuma duk kalmomin da aka yi amfani da su ana sawa kai ka san abin da ake nufi yau rikun mun sani ko fiha sirru asabat mene har shikenan an kare kalmar azaba ta gama maka me akai Allah ya ji mai ko kuma wani yace ne magana irin ta Allah ko kuma Allah ya faɗi magana wani yace shi bai yadda ba Allah ya kauce wannan mutanen ne kun ga kuma har yanzu sai akai wani azabi bayan an yi idafar harfin zuwa ga kauye sai aka wasafta mutanen aka faɗi sababin abin da yasa aka halaka musu wannan amfanin shi ma aka faɗi shi kaumin zalamu anfusahum dawo wasu mutane ne da suka zalunci kansu da wannan iska ta zo fa ahlakat ku sai ta halaka wannan harfa kaumi kun ba ku gani to shikenan Allah ya ce sai ce wa ma zalamu Allah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yadhlimun sai ne kaumin su suke zalunci يخبر تعالى وليه نسأل الله من أبينا بعد الأباني أن الذين كفروا شعوة بسكة فرشة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا دوكي ويمسوا دعائنسوا وراسوا ولا تدسوا لكم من الأل أي لا تدفع عنكم شيئا من عذاب الله وداسوا كورمسوا لكم من عذاب الله ya bawa Allah wanda Allah ya kone masa ƴaƴa ya kone masa dukiya ka ji tsoron Allah kada dukiyan nan da ƴaƴan nan su ruɗe ka babban abin da ya kamata ko yau da baka tunani a kansa shine abin da zai maka amfani a wannan rana ce da Allah mai kiyaye ya mana siffar ta ita ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim muni ne wanda dukiya da ɗaya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya wadda aka kwatanta ta da ne saliyi kubutacciya ta kubuta daga shirka ta kubuta daga dangwama a kan saɓon Allah ta kubuta daga duk wata naƙasa da za ta hana ta shiga aljanna saboda kammalallen imani akhbarullahi tusaddiquhu ko yusaddiquhu wannan zuciya tana gaskata dukkan labaran Allah ahkamu llahi tantazimuha ko yantazimuha hadha alqalbu yantazimu ahkam Allah wannan zuciya tana lazimta hukuncin hukuncin Allah ta yadda da Allah ta yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kokari ka tabbatar da cewa ka samu kyakkyawar zuciya ne kai karatu ka san abinda Allah yake so ka aikata ka san abinda Allah yake ki ka guje shi da wannan zaka tsira aikin ka za a kalla gobe kiyama ba ƴaƴanka ba da dukiyarka menene a cikin duniya da har zai sa Allah ya karba ya kyale mutum duniya ba ta isa komai da za a kwatanta ta da wani abu kuma sannan wani abu ba nan Allah ma yake ba mu misalin ne dan mu ji girman abin shi yanzu in ba haka ba ai da ma babu ba mai zuwa da dukiyar ta lahira ko kuma tafiya da dukiyarsa dukiyar anan aka same ta dukiyar anan za a rabu ƴaƴa anan aka same su ƴaƴa anan za a rabu da su in ka ga sun yi ma amfani to kai musu tarbiyya mai kyau nan kiyama a duniya sun ma addu'a a lahira kuma in Allah ya sa su su cece ka saboda rashin zunubin su saman ƴaƴa kanana su ba su da zunubi suna ceto da umarnin Allah da rahamarsa to duk wanda Allah ba shi dukiya kiran da za ka yi masa shi ne ya ji tsoron Allah kada ya rudu da dukiyarsa da ƴaƴansa abinda zai tunani shi ne wanda aiki zai yi ya haɗu da Ubangiji lafiya gobe kiyama Allah ya tsira da mu to sannan yake cewa wala tujdi alaihim shay'an min thawabillah bayan ba za su iya wato da dukiyar da ƴaƴa ba za su iya hana azabar Allah ba sannan kuma ba za su amfanar ba wajen ƙara maka lada ko wata kansa yake ya yi wa kun san misalin abin da Allah mai kiyaye kwatanta ne zai faru a duniya ya fa gaya mana cewa wani uba ba zai wadatar da ɗansa ba ɗan ma ba zai wadatar da ubansa ba ya faɗo na kuma duk yadda kake so ba wani amfani da ɗa zai maka ya ce ya babana yanzu abin da na yi tun da na ga an yi hisabi ayyukanka ba su kai ba to ni ga kyautar nawa cewa zai wallahi ba ruwa nan da kai kai ta kanka a duniya waye zai iya babansa wani wa zai iya bari yana tsaye yana da dukiya a zo a kama babansa saboda ana bin sa bashi ba a biya ba kuma yace ba ruwansa ai kin wata ife wannan irin mutumin kuma ka ba a duniya saboda duk a duniya zai alfahari yana da dukiya da zai cece wani ma ballantana babansa da yake shi shi yasa akwai takeici a kan mutum a ce mutum musulmi ne shi yana da uwa yana da uba sannan kuma baya girmama su baya kula da su ba ruwansu da su bai damu da yayi musu abin da suke bukata na wannan duniyar ba duniyar mai take mai kamallaka na duniya da zaka yi uwa da uba ruwa bai kamata mutum ya yi wannan tunani to a duniya wannan zaka iya to amma a lahira wallahi mutum yana ganin baba da a azabtar da shi canza hanyar shi ce ba ruwansa ita baba kai kai kima ya zai tasa to a inda wani zai ma idan ana ɗauka duba a duk duniya wa yake son ɗansa irin uba da uwa musamman ma uwa babu wani ɗan adam da yake son ɗan da ya haifa irin uwa to uwa a ran tashin kiyama tana goye da ɗan in aka busa ƙaho za ta ɗauka ta jifa da shi ta yi ta kanta tana shayar da shi za ta cire shi ta yi watsi da shi ba ruwanta ya mutu da yunwa ta kama hanya ta yi gudu tsoro take wuta za ta shiga ko aljanna wani shine abin da ya dame ta to zuwa ne ne zai kawo yana zancen alfahari na dukiya ko ƴaƴan tashin da kiyama in irin wannan ita ce surata kun gane abin da ake nufi ta ko la idan mutum zai gyara alaka sa da Allah ya gyara amma zancen dukiya da zancen ƴaƴa za su yi maka amfani a nan dukiya ka kashe ta wajen taimakon al'umma sai kaga Allah ya aje maka ita in ka kashe ta wajen lalata ƴaƴa da tarbiyya mara kyau ka dora su akan shagwaba su yi abin da suka ga dama yaro bai isa tuki ba a bashi mota ya ta rashin hankali a gari ya buge ƴaƴan mutane misali irin wannan abu a kawo ƙara a ce me ya yi kuma ana yin wani ko ba a yi ko a yi masa dai abubuwa da yawan da ba a dora shi akan hanya mai kyau ba yin wannan abin hakika ba taimakawa ba ne ba kuma tarbiyya ba ce a nan duniya da za ka iya wannan shirman lahira kuma wannan abin duk ba zai maka amfani ba la kai la su duk Allah sai to sai shi kamar kana ta Allah kamar da Allah mutum yake cewa ne wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa kai da dukiyar ku ba da ƴaƴan ku ba su ne za su kusanta ku zuwa gare mu ba illa man amana wa amila salih cikin ga inda da tsanye sai wanda ya imani ya aikata aikin ku illa ma man amana ma'ana nan lakin man amana ma'ana wanda ya imani ba ana nufin wanda ya zo da imani to ƴaƴan nasa za su amfani shi in ƴaƴan kafirai ne fa an bai ji abu yawa zai yiwu a iya samun amfani zai yi kuma za a iya samu ba amma babban abin da zai amfani mutum abin da ake shine ne wanda ya imani da kuma aiki na gari bal ta kudu amwaluhum wa auladuhum zalan lahum ila nar taimakon haka ba da dukiyoyin nasu da ƴaƴan nasu su ne za su zama musu wato guziri zuwa wutar jahannama wa hujjatan alaihim fi ziyadati ni'amillahi alaihim kuma za su zama ƙarin hujja a kansu saboda ƙarin ni'imar da Allah ya musu taqtabi minhum shukraha wadda in an samu ni'ima to tana hukunta a samu godiya ko duk wanda Allah ya masa ni'ima ai wajibinsa ne gode haka ne to idan ni'ima ce a baka dukiya ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce a baka ƴaƴa idama ni'ima ce to me kake godiya da zaka yi ma ni'imar Allah ta ƴaƴa da ni'imar Allah ta dukiya ni'imar Allah ta ƴaƴa ai musu tarbiyya ka sa su zama mutanen kirki kai kokarin da dan adam yake yi sa su a hanya kar su nuna mutane su zama mustaqimai ba ma kafin a zo zancen haƙƙin mutane haƙƙin Allah sama kowa sama da komai tukuna su zama masu tauhidi su guji saban Allah su zama ka sa musu tsoron Allah kana ganin su ko baka ganin su to su suna tsoron wanda shi ma yana kula da kai ma shike kula da kai wato Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su wannan shine ka taimaka musu kuma wannan ita ce godiyar ni'imar da zaka ni'imar dukiya kuma godiyarta ita ce ayi abin da ya dace da ita a bada ita ta fuskokin da ya dace ka fita zakka haƙƙin wajibi da ke cikin ta sannan kuma abin da za a yi na taimakawa al'umma duka rika yi wannan shine abin da za ka yi na godiya ga Allah saboda ya baka dukiya in ba haka ba da fantamawa da morewa da kashe kuɗi da kake so da yin abin da kaga dama da takama da taka wanda kaga dama a gari duk wannan ba wani amfani bane la aduniyar ballantana lahira haka ne mutum nawa aka yi masu dukiyar Allah ya nuna mana misali a kansu babu dukiyar yanzu kuma suna nan suna yawo a bayan ƙasa akwai ko babu akwai wanda a duniya shi ake bi da shi sai a wani gari babu dama ba da ita yanzu ba a nan ya samu Allah ya kwace sawa'un jarabawa ce ko kuma dai a nuna masa cewa lamari dama ba tabbatacce bane haka ne maganar yaya a bai wa mutum yaya nawa za a ba shi wasu sun mutu wani yana nan ya samu yaya goma kuma Allah mafi ya karbe su kafin shi din ya bar duniya yawa yi gari ba shi da komai ba dukiyar ba yaya don a nuna maka misalin cewa dama waɗannan ba su ne gaya ba gaya ita ce aikinka na kwarai da kuma wato imani ba Allah kara mana imani to sai yake cewa bal takunu amwaluhum wa auladuhum zadallahum ila an-nari wa hujjatan alaihim fi ziyadati ni'amillahi alaihim taqtabi min shukraha wa yu'aqabuna ala adam al-qiyam biha kuma sannan za a azabtar da su a musu hukuma akan rashin yin wannan godiya din yawa rashin godiya da rashin gode wa ni'imar da Allah madauki yama wa ala kufriha kuma za a yi masa azaba akan butulcin da yawa Allah bai gode ba ya butulce don haka za a yi masa azaba kufrin Allah ne butulce wai hada kala don haka ne Allah madauki sai ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta haka muke cewa da Hausa yan wuta a Hausance ma abuta abu ana ce musu ƴaƴan abu ko ba kamar a larabci ba a larabci ashabu ake cewa abokan ma abuta abu ko ahalin abu haka ake cewa haka ne ko ko a ce baban abu misali a ce abu kaza kuma ana faɗa da larabci abu ne amma ba ma'aibi ake nufi sahibu ake nufi amma mu a larabci ɗan ƙungiya ka za a ce sai a ce musu ƴan kaza ko yau masu tafiya ka za a ce musu ƴan kaza sai a sa dangana zuwa ga ƴaƴa ba ku ba wannan duk istilahi ba ku ne Hausa ce ba so ake a gyara ba haka Bahaushe yake cewa abin ta amma shi ma abin da yake nufi shine waɗanda suke ake dangana musu wannan abin da ake magana kai wuta ta suwaye ta su ce gidansu ne makwancinsu ne ba inda za su bandana ba su da wani gidan bandana in mutum ya fito daga gidansa ko ya yi shawagi in ya tashi komawa ina za shi gidansa zai koma to wannan shi ne mutum yana da gida in aka ce mutum wuta ce gidansa to dama ba fita ko da ya fito wani wuri ba inda za shi nan din zai koma to kuma ba ma fita sai idan mutum ya zama cewa bai zama dan nan din ba shi yasa wannan yake nuna mana maganar malamai suka fa ambata cewa kafirai da ake nufi anan kafirai waɗanda suka kafirta kufran akbar domin su ne waɗanda wuta ta su ce nan ne ƙarshen makomasu ba inda za su fita in ko wanda ya yi ƙaramin kafirci ne wato kufur asgar kun ga shi idan yana da imani to Allah madaukaki zai fidda shi daga wutan nan in ya fita kuma ba komawa zai je aljanna ashe kenan bai zama ma'abucin wuta har abada Allah ya kun gani saboda shiga aljanna mun sha magana akwai shiga aljanna dukulan awwaliyyan ko mun ga bazan sanar ana kun mun gani to ana yi shiga aljanna iri biyu akwai ad-dukulul awwali shiga tun karan farko tun da aka gama hisabi sai wuce shiga aljanna ya Allah mun roƙon ka da rahama da sunayen da siffofinka duk wanda yake zaune a nan da mai sauraron mu da mai kallon mu ya Allah ka sa mu samu wannan shiga na aljanna dukulul awwali ba tare da azabar wuta ba shiga ta biyu ita ce dukulan ma'aliyyah shiga ta makoma wanda ma'ana sai an yi wa mutum azaba sakamakon Allah bai so ya gafarta masa wasu laifukan da ya yi ba wanda ba su kai kafirci ba, sannan kuma sai daga baya sai ya so ya fidda shi daga wannan azabar sai kuma a sa shi a aljanna. Wannan shi ne dukunan ma'aliyan daga ma'al, ina ce ma'al makoma, wato shiga ta makoma. To ya Allah muna roƙonka, in mutum yana roƙon kada ya ce ya Allah to kowanne ne maka ba mu, ka roƙi na farkon babu mutumin da yake fatan a ɗanɗana masa azabar wuta ko sakon ɗaya. Mutum jannan mu ko sakon ɗaya ba ka iya ta'ammulinta ba. A sakon ɗayan ne sai mutum ya zagwanye gaba ɗayan sa ya ƙare. Ba dai wata jahannama Allah muke ya sauƙi mai Allah ya tsirke mu kuma shiga aljanna. Sannan sai ki cewa wa aqamuna ala adami qiyami biha wa ala kufriha wa li hadha qala ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sunna ma sallu wa ma shi kunna daraba mathala. Sannan sai Allah ya buga wani misali lima yunfiquhu al-kuffaru min amwalihim, da abinda kafirai suke kashewa na dukiyarsu, min amwalihim allati yasudduna biha an sabilillah, wanda da ita ko da dukiyoyin suke amfani wajen kange mutane daga shiga addinin Allah, su hana mutane da'a ga Allah, su hana mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yasta'inuna biha, kuma da wannan dukiyar suke neman taimako, ma'ana suke samun taimako, suke taimaka musu ala itfa'i nurillah, akan buce hasken Allah. Mu kullum kafirai da makiya addinin Allah da makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame su irin kada mutane su yi addini wanda Allah yake so a yi, sai dai a yi addinin da su suke so a yi, ko kuma a ce ma ba a yi kwata-kwata. Wasu suna kashe dukiyarsu da yawa kuma ba da wasa ba. A ganinsu wannan amfani da dukiyar shi ne zai hana wannan hasken na addinin musulunci ya yadu, haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadu, a kawo ra'ayoyin mutane da ra'ayoyi waɗanda suka karkace suka bar hanya ta daidai, ita ake su ake talla, su ake so a bi, ba a so a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane sun girgiro abubuwa da yawa da san zuciya da halittu iri-iri da Allah ya halitta da mutane a ciki, wasu su bauta wa rana, wasu mala'iku, wasu su bauta wa aljanu ta hanyar tsafe-tsafe, wasu sun ɗauki wasu mutane sun sa su a tsakaninsu da Allah, suna ganin in ba a bi ta wannan mutumi ba, ba za a yi abin da Allah yake so ba. In ka ce ba haka ba ne kuma a ce kai ne maƙiyin waliyai. Wannan dukkan hanyar ya kamata kowa ji tsoron Allah, ya tuno tsayuwar gaba tsayuwarsa a gaban Ubangiji subhanahu wata'ala, cewa Allah maɗaukaki fa abinda zai tambaye ka kai kanka abinda ka aikata, kuma wallahi wanda aka turo maka kai koyi da shi shine Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tambaye ka akan kowa ba, balantana yanzu ka riƙa jin tsoron ka saba masa, yana kabarinsa ma yana jin cewa ka saba masa kana tsoronsa. Ka kiyaye babu abinda wani zai maka, Allah shine mai komai. Ka ji tsoron Allah, ka kiyaye haɗuwarku da Allah. In ka haɗu da Allah, abin da ya aiko cikin Alƙur'ani zai tambaye ka, abin da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi zai tambaye ka. Don haka duk wani abu da za a kashe na dukiya don a hana addinin gaskiya yaɗuwa, duk wannan ba zai amfani ba, sai ne ya zama wabali a kan shi ne yin wannan abu. Sannan wa tamhillu, haka za su lalace waɗannan abubuwa. Ayatu ya faɗi kai bi annaha tabtulu wa tamhillu, cewa waɗannan dukiyoyi haka za su halaka. Idan na masu dukiyar da aka san su dade suna yakar addinin musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi mutane masu dukiya da suka tsangwamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tsangwamu su yi ko ba a samu ba, yanzu suna ina? Akwai wanda zai nuna mana dukiyar irin su Karuna zamanin Fir'auna a ce ga ta an ganta ga tasirinta? To duk wani mai dukiya da zai kashe dukiyar nan domin ya hana addinin Allah ya tafi, ya yi haƙuri, ya tuba, Allah na gaya masa cewa wannan abin da yake ba zai masa amfani ba, kuma dukiya ba ta zama za ta lalace, za a neme ta a rasa. Dama Allah ya sanya dukiya mai daidai duwan yau tana hannun wannan, gobe kuma ya ɗauko ta ya kai hannun wannan, wanda bai gaje ta ba bai tashi da ita ba zai iya samun ta, ko ba haka ba? Ana kuma gadanta a same ta, wani ya gado ya samu, wani kuma ya sha wahala ya samu, yana zaune da ita din wata ranar da ba ɗaya zo a tashi, ya tashi ba komai, a yi masa gobara, a yi masa ta'adi, a kwashe gaba ɗaya zo ya zauna babu komai a hannunsa. An yi wannan suna nan da yawa. To mutum kada ya amfani da wannan dukiya don lalata addinin Allah da kuma buce haskensa, yin kokari ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To sai ce misalin wannan abu kaman zara'a zar'an, kamar wanda ya shuka wata shuka ne, yarju natijatahu, yana fatan sakamakon, bala ya koma noma sosai ko? Alhamdulillah, jama'a an ankara an koma noma daga daminar bara da kuma noman rani da aka yi mai yawa a wannan ƙasar tamu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya noman nan a cikin al'ummar musulmi, Allah ya ƙara masa albarka a nomansa, wanda kuma zai tinkari wannan na bana, Allah ya sa da mana ta zama mai albarka. Duk musulmin da ya shuka wani abu, ya Allah muna roƙonka ka sa masa abin ya haɓaka, a samu abin amfani da za a samu a ci abinci a bauta maka. To wannan misalin masu noma za su fi fahimta, musamman waɗanda suke zuwa da kansu su yi gewaya ko su je su yi bayi da kansu lokacin noman rani. Zai tsuguna ya duba gindin shukarsa, komai ƙanƙantar abin da bai kamata ya zama abun ba, ko da zai sa wandonsa da aka goge masa a ranar sabon wanki bai damu ba, ya durƙusa a ƙasa a kansa a cikin kunya ya kuma cire wannan abin da hannunsa. Gewaya fa yaje haka. Ai, ina so in suranta yadda ɗan adam yake himmatuwa da wannan abin. To yadda wannan abin yake, kamar mutum ne ya yi irin wannan shuka ɗin, kamar zara'a zar'an yarju natijatahu wa yu'ammilu idraka rihihi, haka larabcin yake, wa yu'ammilu yana da hope, yana sa rai, yana da fatan, idraka zai riski, ma'ana zai samu, rihihi ba'un kasara ne, ba rai'ihi bane, ri'u ake cewa shine proceed, produce, abinda aka samu aka yi intaji, ma'ana amfanin gona. Yau fa baina ma huwa kadhalika, to ana nan yana kan wannan hali, ga shuka ta yi abin kyau, yabanya ta tsiro, abu ta fara girma, an yi noman fili, shine noman farko ko? An yi fili, babu kuma wani abu da yake damun wannan, ana zagayawa, ana murna, ana waya, ana ba mutane labari, bana fa alhamdulillah, bana alhamdulillah. Ana cikin wannan hali, in asabatu rihun fiha sirrun, yana cikin haka, misali ya tafi gida da daddare, iska ta taso, yana zuwa da safe, me ya samu? Sai ga wannan abun, iska ta zo, ga iska, ga sanyi, ga kuma wani iskar mai ƙara da guguwa mai ƙarfi, ta lalata masa wannan abun amfanin gonar gaba ɗaya, da ya sa ran cewa zai samu abu kaza a ciki, ya karɓo bashi kaza a ciki, yana sa ran zai samu buhu kaza, yana waya kasuwa, yana tambaya buhu nawa yake a wannan kasuwar wannan satin. Haka muke kuma ta mutum a cikin wannan hali, yana sa ran cewa zai samu abu kaza, zai samu biyan bashinsa, kayan sallar yaransa, za a yi kaza a ciki, auren yarsa za a sai, gadon za a sai, komai ya dora akan wannan abu da wannan hope din. Da safe kawai ya zo ya turo masa aiki, sai aka bashi labari, ya zo da kansa sai ga ba komai, ya kamar an kona wurin, iska ta taso, ta lalata abun amfani gaba ɗayansa, babu komai. Bargun shi ne fasara, ya ce sirrin din nan ai bargun shadid muhriqu, sanyi mai tsanani mai kona abu. Fatan shi sanyi in yi tsanani kamar wuta yake shi kuma. Dama kuma daga ina ya samu, yanzu kuma kankara daga ina take fitowa. Ruwa in yi sanyi da yawa, ya samu sanyi da yawa, sai dunkule ya zama kankara. Kuma in abin a gidanka ne fa, ka sa a cikin firij, menene ya juya wannan ruwan ya koma ya dunkule? Wuta ce. Haka abin Allah ke juya halittarsa. Wuta ta juya ruwa ya dunkule. to wannan in yazo samu abun amfanin gona kuma haka zai kashe shi kamar a ce ya kona fa ahlakat bu fa ahlakat zar'abu sai ta halaka masa wannan amfanin gona baki da walam yasul lahu illa at'am wal ana ba abin da ya samu sai wahala wahala ta aljihu da jiki musamman ta'ab na jiki wal ana wannan kuma da ta aljihu da ana'i da ta'ab duk wahala ake yi amma kuma ta aljihu za ta shigo su ana'i an dade ana neman bashi an samu bashi an sai da wannan kaddara an sai da kaza an sai da kaza an sai da kaza sannan aka samu wannan kudi da ake wannan noma wa ziyadatul asab da kuma karin bakin ciki da damuwa da nadama akan abin da ya faru dan Allah yanzu ina so kowa a cikin ba fata nake muna amma in yi suranta yadda za a ce gonarsa ta samu irin wannan ba wai fata muke a samu hakan ba abinda nake so ka hararo irin bakin cikin da ke cikin zuciyarka in kashe wannan hali ya yake akwai bakin ciki ko ba bakin ciki musamman waɗanda suka yi noma nake tambaya su za su ba da labari to irin wannan abun shi ne sakamakon mai dukiyar da yake amfani da dukiyarsa wajen hana addinin Allah ya tafi yana sa ran zai ga wani abun amfani a rayuwarsa to ni dai lahira babu wani abu da zai samu na amfani yadda wannan iska take zuwa ta lalata amfanin gona to haka kafirci yake lalata aiki shi ne zancen da ake so a nuna mana cewa in mutum kafiri ne to duk abin da yake aikatawa na alheri ba zai ganshi a lahira duk kirkin kafiri akwai kafiri masu kirki akwai za ka yi mu'amala da su ka yaba za ka yi alƙawari da su sun cika za ka ba su ajiyar kuɗi amana za su aje maka har ka ji wani yana cewa wallahi wasu kafiran ma sun bi wasu musulmi ka riƙa ƙaidi a kan matsalar da in mutum zai faɗi wannan ya riƙa ƙaidi ya ce wallahi wasu kafiran ma sun fi wasu musulmi riƙe amana wannan kuma gaskiya ne akwai musulmin da za ka bashi amana ya cinye amma in kai ka tilaki kawai ka ce wasu kafiran sun bi wasu musulmi da wannan kuskure Allah madauki bai yarda ba duk laifin da musulmi yake ya fuka akwai imani a zuciyarsa shi ya yarda da Allah kuma in ya je ga Allah ran kiyama duk laifin da in Allah ya so sai gafarta masa inda tauhidi me yasa kun ga muke tabbayawa akan maganar tauhidi ne saboda wannan shine amfanin sa idan mutum ya tashi ga bid'a ga shirka ga zalunci ga cin mutuncin mutane ya ci dukiya bashi bai biya ba ya hadu da Allah kuma in mai lai ba zan tamma maganar dukiya shi ya gama tunda ya je da shirka wuce kawai gashi tunda shirkar babba ce ta kafirci in kuma mutum yana da tauhidin nan bai bauta wa kowa ba sai Allah ya je ya haɗu da Allah to duk sauran lokuta ya je a matsayin sa na majinnaci ya je yana da kaza ya je yana da kaza wani ma a ce an lullube maka dai ka wuce kawai shikenan wani kuma a ce sai ya biya in haƙƙin ɗan adam ne to shi fa ba a cewa a wuce kawai Allah ba ya bari haƙƙin ɗan adam in yi haka kamar an yi zalunci haƙƙin ɗan adam sai an biya sai a ta ɗauka rumo ayyukanka ko ayyukansa na kirki a ta ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan sai a ba wanda ya zalunta sannan shi ɗin kuma a jefa shi wuta Allah ya tsare to wannan kwatankwacin mutumin da yake da kafirci kuma yana da dukiya ko da ya yi wani aiki da wannan dukiyar ɗauki ma cewa aikin kirki ya yi ba hana addinin Allah ɗin ba ya ce maka ana samun yanzu ka ji an ce ga wani wanda ba musulmi ba ya ce maka ya gina wa ƴaƴan musulmi makaranta ya gina wa ƴaƴan musulmi gidan marayu ya gina wa ƴaƴan musulmi kaza da kaza an tona rijiya an yi duk wannan aiki ne na alheri ya yi amma sakamakonsa a duniya yake samu duk kafiri in yi aikin kirki to yana samun sakamako a duniya sai Allah ya sa ko dukiyarsa ta haɓaka ya samu wani abu ƙarin arziki a duniya amma a lahira babu rabo ko misƙala zarra ga wanda yake kafiri ne shi sai ya jama'a wallahi harkar imani da tauhidin nan mu dauke ta ba da wasa ba kada ka bari kai asarar imanin nan wani haka kawai ya zo ya maka dabara ya dora ka akan bautar dan adam ga Allah baka bauta masa ba kuma akan zato zato ne cewa wannan dan adam din mutumin kirki zato ne cewa wali ne zato ne cewa zai amfane ka Allah ku ba zancen zato a zaman rusu babu zancen zato shi kadai ya abauta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai aka turo kai da a gare shi ka bi abin da yazo da shi bisa fahimta da kyakkyawan hali sai shiga aljanna da kake kiyaye karka bari addininka ya zama abun wasa aka kawo wani ya kwace maka in mutum ya mutu da kafirci to duk abin da ya mallaka yayi aiki wani alheri da sauransu ba zai ganci ba a lahira yadda mai gona ya zo yayi abin nan gewayar sa ya koma gida iska ta taso ta halaka masa komai ciwon wata shida an bata masa gaba daya babu komai ne wannan kwatan ku misali ne kai karimin ciwon wata shida na noma ka dauka yanzu ka shekara 80 a duniya wani ya shekara 80 wani 70 wani 60 bai san la ilaha illallah bai san ma'anarta ba bai san inda zai je a fassara masa ita ba bai aiki da ita ba bai bauta wa Allah ba cikin jahilci a kudurudine rayuwa gaba ɗayanta sannan yazo ga Allah subhanahu wataala yanzu ina takeici irin a ce mutum ya rayu shekara 80 kuma bai fahimci addinin inda yake sa ba bai san la ilaha illallah bai bauta wa Allah cikin dattin bid'a zuciya da mummunan nufi tsafa tsafe a kashe wannan a kashe wancan a saci kuɗin wannan a ɓadda wannan a yi tsafi da jikin wannan kuma sannan ana bauta wa wani wanda ba Allah ya Allah mana roƙonka kai mana ra'ama ka bar mu a cikin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa kadhalika yace to wallahi haka هؤلاء الكفار وأن الكافرين الذين قال الله فيهم وأن الله كيف أدى جلد سوء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم من يغضبون لا إله إلا الله كتبت لأني أتى هناك المرفع مسمى بالله ثم يغضبون ليه بصر ولا الآية إن الذين كفروا للي وأن ستك كافرته ينفقون أموالهم سنة كش دوكي وينسو ليصدوا عن سبيل الله دم سبحان متعني بل الدين الله سنة حان متعني سكان جي سودة قدوم حنير الله وانا أبو من يدل في أكا سكو أصدوا عن سبيل الله دا إنه إنسا توسي ألا بل كيبا ولا بل لا بل ألا جسياني كوبا جسيا تابا تبا كيبا أنكتي جسيا جسياني shi ne gaskiyar gaskiya to Allah ku tawaye abin da Allah yake fata yunfiquna da sannu za su ciyar din za su kashe kuɗi su je su ta kashewa za su ce a hana wancan addini kar ku bar su masallacin nan za su yaɗa sunna kar ku bar musulunci ya yaɗu kafirai suna nan su tashi nan a kashe wannan nan a zuwa a tada abin nan kaimi akan wata ƙasa saboda na yada addini a rubuta a hana wannan a hana wannan duk dai kada musulunci ya taso an kashe biliyan na kuɗi an kashe a duniya nan dan a hana musulunci ya tafi Allah ya ce fasan yake kuna ha thumma takunu alaihim hasratan sannan za ta zama musu hasratan me hasra ba hasara nadama khasara shine hasara hasratan nadamatan da kike ba samu nadama sai sun yi nadama cewa kai kudin da suka kashe din nan a kaza da kaza da kaza ina ma a bangare kaza suka ce kike nan magana ta kare kuma kuma yugo na mun sannan za a rinjaye su za a rinjaye su wai mai ba mu wannan labarin Allah kun yi ta gogo muna da kokonto akan wannan magana to Allah kar mu rufe addinin musulunci da wasa ko ba dade ko ba jima musulunci zai rinjaye to kuma yugo na bu dinna wallahi Allah ba da wasa yake ku basu su kashe kudi za su yi kaza za su yi makinci za a kulla za a dauna a tebur a sha da giya da waye duk ai hukunci a ce a je a hana su kaza su daina yin kaza duk za a yi wannan amma wasu ma daga cikin su kuɗi daga cikin musulmi wani ya karɓi kuɗi don ya je ya hana wani abu na addini ya karɓa ɗin su yi ta cilawa su gina gidaje da su duka sannan kuma a ƙarshe musulunci sai ya ci nasara. Wala ya kamata da mutum masu kafirci da a ce za su yarda da Qur'ani suna jin wannan sai su haƙura, sai musulunci ya saki a bar kowa ya addini. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani da yarda da zancansa, sannan sai ce wa ma zalamahum Allah, wallahi Allah bai zalunce su ba. Wannan sakamakon cewa a jefa su wuta, wallahi ba zalunci ba ne. Makirci na dare da rana nawa suka yi a kan su hana addinin Allah, kuma addinin nan na Allah, kuma Allah nan yana nan raye an yi layin mutu, yana jin duk abin da ake yi. In ya azabtar da mutum a kan wannan makircin da ya yi a duniya, me laifin Allah ke? Allah bai zalunci ko ba, sai ya sa ya ce wa ma zalamahum Allah, Allah bai zalunce su ba. Bi ibali a amalihim, da ɓata ayyukan nan da suka yi, sun yi aikin kirki a duniya, sun kashe kuɗi a wuri kaza, sun kashe kuɗi a wuri kaza, sun sa ran za su ga ladan amma ba su gani ba. Wannan yana nuna maka wani abu kuma a cikin wannan zancen, cewa mutumin da yake musuluncin da ba daidai ba, gurɓataccen musulunci, musulunci wanda kawai a suna ne yake amfani da sunansa musulmi, amma a aikace da aƙidarsa ba daidai yake tafiya ba, zai shigo cikin irin wannan zancen, zai kashe dukiya, zai aiki iri-iri, ya sa ran zai ga ladan aikin da yake yi, ya yi zikiri amma na bid'a ne, bai yi nasu na sunna ba, ko ya yi ƙoƙari ya kashe kuɗi ya hana a yi addinin Allah, ya ce in dai kaza ne mu dai ba a rayuwarmu ba, wallahi ba za mu bari. Shi ya ɗauka kuma wannan da yake din shi ne daidai, yana ta jin daɗi, ya taimakawa waɗanda za su yaƙi addinin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an taimakawa makiya sunna, kaga yana sa ran shi abunsa ya taimaki addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dan tashin alƙiyama sai ga ashe abun ba haka bai, abun da yayi shine ya taimaki addinin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an rubuta addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me wannan kuwa waye cuta kansa ya cuta. To sannan dan haka ashe kenan Allah bai zalunce su ba da bata ayyuka, walakin kanu anfusahum yablimun, amma sun kasance kawunansu suke zalunta, haitu kafaru bi ayati Allah, domin kuwa sun kafirce da ayoyin Allah, wa kadzabu rasulahu, kuma sun ƙaryata manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa harisu ala itfa'i nurillah, kuma sun kwaɗaitu kwaɗayinsu shine su guce hasken Allah, a daina hasken addinin Allah, a daina bauta wa Allah, ba abin da ke daga musu hankali su ga yara suna sunna, sai ran su ya bace, su ga ana kiran sallah bisa ilimi ba sa so, ana yin karatu ana ilmantar da mutane hanyar da za a shiga aljanna, sun fi so a zauna a ce a'a abu dai a girmama wani hanyar wani, ko wani shehu ko wani imami ba Allah ba. Burinsu shi ne su ga wani wanda ba Allah ba addininsa ne ya yaɗu a bayan ƙasa, duk da cewa sun an rafa ganin sai asu ba haka suke nufi ba, ai su ne masu addini na Allah. To da haka nan kuma wanda ba su musulunta ba, su ma burinsu su ga addinin musulunci ya daina tafiya, saboda mutanensu da suke da ilimi sun gaya musu in kuka bar addinin nan ya ci gaba to ƙarshen civilization ɗin su kenan, za ka sai su ci ƙoƙari su ga cewa an kashe musulunci, an kashe yaɗuwarsa, ai ta sa mutane su lalata su bi hanyoyin da ba masu kyau ba. To waɗannan su ne abubuwan da suka yi, ya ce hadhihi al-umur, waɗannan abubuwan da suka yi, hiya allati ahbatat a'malahum, su ne suka bata musu aiki, ba Allah bane ya zalunce su. Kun ga ni fasara mun gindi, wancan in addinin Allah da suka yi, da kashe kuɗi dan a daina sunna, da kashe kuɗi dan a yaƙi musulunci, shi ne ya bata musu ayyukan da suka aikata. Wa dhahabat bi amwalihim, kuma shi ne ya dauke musu dukiyoyinsu suka kashe akan a daina addinin Allah, sai ga addinin Allah ya dawo ya ci gaba, dukiya kuma ta tafi, an ga ya tsada da hakware, an yi nadama, lokaci kuma ya wuce, waye zalunce su? Su suka zalunci kansu, Allah bai zalunce su ba. To kun ba kala ta'ala, sai kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, tunda lokaci ya kure sai mu saurara Allah, in Allah ya kai mu gobe sai mu karanta wannan bangare na waɗannan ayoyi da dan wani abu da za a ji, mun samu dama mu ji wasu daga cikin fa'idoji da abinda muka ji a wannan ayoyi ne da fatan Allah muke amfani mu da abinda muka ji Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu musulunci Allah ya tabbatar da mu musulunci Allah kuma ya karfafa addinin musulunci a duniya ko ina addinin musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wanda aka fito da shi daga baya ba addini musulunci na annabi muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kara masa karfi Allah kara shi mun kansa a ko'ina Allah ya sa mutane su hakura su karbe shi su zauna lafiya da junansu Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk